ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما تجب ذكرته إن شاء الله تعالى cikin wani littafi namu mai albarka, littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, na ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kamalan darhama. Idan ba a manta ba, ajiya malam ya fara mana bayani ne cikin maganganu da waɗannan shahararrun malaman fiqhu suka faɗa da bakunan su masu albarka, waɗanda kowanne ɗaya daga cikinsu maganganunsa suna nuna cewa a ajiye maganarsa da ta saɓawa ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, a ɗauki ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, a yi magana, a yi aiki da ita. A ajiya mun ƙarƙare a kawo maganar babba daga cikinsu ta ɓangaren shekaru, shi ne al'imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin maganganun Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu ko rahimahullah, kamar yadda malamai suke faɗa. Imam Malik sunan shi kamar yadda muka ji shine Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi al-Himyari al-Madani, shine sunansa. Shi sunansa Malik, sunan mahaifinsa Anas, sunan kakansa Malik, ma'ana sunan mahaifinsa Anas dan Malik. Amma ƴan uwa ba wancan Anas dan Malik din daga sani daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba, ba shi ake nufi ba. Shi wancan sahabi ne na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Shi ko wannan yana cikin tabakar tabi'ai ne, wanda shi bai shahara ma da ilimi da malanta ba. To amma kakan Imam Malik, shi wannan Malik din wanda shi Imam Malik ya ci sunansa, shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai na sahaban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Bari ma ya yi karatu a wajen manya-manyan sahabbai kamar irin su Sayyidina Umar, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, da Talha ibn Ubaidillah, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, da sahabbai irin su Abu Huraira da na Aisha da wasu daga cikin manya-manyan sahabbai, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su gaba ɗaya. Ya yi karatu a wajensu. Bayan haka kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suka rubuta mushafi a lokacin Sayyidina Uthman, lokacin da Sayyidina Uthman ya tattara Al-Qur'ani. To shi wannan Malik ɗin, kakan Imam Malik, yana ɗaya daga cikin wanda aka wakilta suka jibinci wancan aiki. Tashi kun ga duk wanda aka kirawo aka jibinta shi a wannan aiki mai tsada a wajen musulmi na rubuta Al-Qur'ani, kun ga ba karamin amintacce bane a wajen musulmi, amintaccen ma kuma malami wanda ya san abin da yake. To Imam Malik kusan zaka iya cewa malanta idan ana gadanta shi ya gaje ta ne. Sannan yana ɗaya daga cikin wanda suka wanke Sayyidina Uthman lokacin da aka kashe shi, wanda kuma suka ɗauki suka je suka sa shi a cikin kabari, Allah subhanahu wataala ya ƙara masa yarda. Shi wannan Malik ɗin kakan Imam Malik, babban malami ne. Imam Malik an haife shi a shekara ta 93 a bisa zance mafi inganci, shekara ta 93. Banda haka malamai sun yi wasu maganganun wanda ba wannan ba, wasu ce 90, wasu ma suka ce 95, wasu suka ce 96, wasu ma sun kai da 7. To amma dai galibi abinda malaman al-muhaqqiquna min al-mu'arrikhina suke tabbatarwa, masu ƙoƙarin bin diddigin abubuwa na tarihi, suka ce Imam Malik an haife shi ne a shekara ta 93 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Imam Malik, malaman tarihi suka ce sai dai shekara 3 a cikin mahaifinsa kamun a haife shi, ma'ana sai da aka ɗauke shekara 3, irin wanda Bahaushe yake cewa shekarau kenan. ma'ana sai da shekara uku wasu kuma malamai suka ce shekara sa biyu wannan magana ce da take ta shahara a wajen malamai masu rubuta tarihi Imam Malik ya fara kokarin neman ilimi tun yana karami bifi shekara 12 ba wata rana Imam Malik yazo ya samu mahaifiyarsa yace mata yana so ya fara halartar majalisan malamai domin karatu sai ta ce masa tsaya ta shiga cikin gida ta dauko masa kaya manyan kaya masu kyau ta sanya masa kaya ta fesa masa turare ta kawo rawani ta yi masa ta ce to wannan ita ce shiga ta ilimi ba irin shigar da ka zo da ita da ba ma'ana ta kintsa shi sannan ta ce masa ka je wajen Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Ar-Ra'i ɗaya daga cikin manya-manyan malamin Imam Malik ne wanda yake alfahari da su ya fara koyon ilimi na farko-farko a wajensu ta ce ka je wajensa fa ta'allam min adabihi qabala ilmihi ka fara koyon ladabinsa da zamantakewarsa da ɗabi'unsa kafin ka fara koyon iliminsa ta tura shi wajensa wasu daga cikin malamai suka ce Imam Malik an sa masa karsashi ne na koyon ilimi lokacin da wata rana mahaifinsa shi Anas bin Malik din ya tara shi da shi da wani ɗan'uwansa wanda shi ɗan'uwan nasa ya girme shi sai musu tambaya akan wata matsala ta addini sai shi ɗan'uwan Imam Malik ya bada amsa Imam Malik sai ya kasa to shine sai mahaifinsu ya ce da Imam Malik kai ka je kana ta wasa kana ta kiwon tattabaru kana ta kaza ka shagaltar da kanka ɗan'uwanka ya fi ƙoƙari to kun san yaro inda kai masa irin wannan babu daɗi a ransa akan zabarar da shi saboda haka Imam Malik a lokacin ya ce sai na ji babu daɗi tun daga lokacin kawai sai na yanke sai na tafi wajen wani babban malami da ake ce masa Ibn al-Hurmus ya ce sai da ne shekara 8 ina karatu a wajensa shi kaɗai ban haɗa karatunsa da karatun kowane malami ba Imam Malik ya haddace Al-Qur'ani tun yana ɗan ƙaramin yaro sannan ya bibiyi a majalisai na malamai kala-kala ya yi karatu a wajensu Allah maɗaukakin sarki ya ba Imam Malik ƙarfin hadda ya ba shi ƙarfin hadda mai ƙwari ƙwarai da gaske saboda Imam Malik yakan je wajen malamai guda 5 ko 4 a lokaci guda kowanne daga cikinsu ya je alal ƙalla hadisi 40 ko 50 zuwa 100 ba kawai hadisi a ce maka innamal a'malu bin niyyati innamal likulli imrin ma nawa ba kadai ba wannan ba ma'ana kowanne hadisi da isnadinsa qala haddathani wani qala haddathani zuwa karshen sa kowanne hadisi yace kuma zan haddace su na kawo maka shi ba tare da na cakuɗa hadisin malam wani da malam wani ba ina fata an fahimta kun ga ƙarfin hadda kenan ma'ana ba wai haddace hadisan gaba ɗayan su a lokaci guda ba a'a kowanne hadisi zai kawo maka shi ce malam wani ne karantar da ni hadisi kaza malam wani ne karantar da ni hadisi kaza a lokaci guda Allah ya bashi karfin hadda yana da kwakwalwa mai karfi kwarai da gaske Imam Malik a lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi masa baiwa ya fara karantarwa ya kasance kusan a garin Madina yana ɗaya daga cikin malaman da idan matsala ta ilimi ta taso ake kuma zuwa gare shi duk wani abu inda na ilimi ne idan ya taso to idan ba Imam Malik ne ba da fatawa a kansa mutane sukan ji kaikayi galibi a kansa hatta wasu daga cikin malaman Imam Malik sun dawo sun yi karatu a wajensa malamansa ne sun karantar da shi amma sun dawo sun yi karatu a wajen saboda baiwa da Allah ya bashi yana da kwakwalwa kamar yadda malamai suka hikaitowa a cikin tarihinsa Imam Malik ya kasance yana girmam sunna ta manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da hadisansa malaman tarihi suka ce idan Imam Malik zai karantar idan ɗalibai suka zo suka tara kofar gidansa sai turo ɗaya daga cikin baiwarsa mace sai ce a tambaye su shin fatawa suka zo yi ko kuma hadisi suka zo ɗauka idan suka ce a'a fatawa suka zo yi to a yanayin da yake sai ya fito sai su bashi sai su yi fatawarsu sai ya amsa musu ya koma cikin gida amma idan suka ce mata a'a ai hadisin muka zo ɗauka to sai ya ƙara aiko ta ya ce ki je ki gaya musu su jira ina zuwa to idan fa ya shiga nan da nan zai shiga wanka sai ya yi wanka sannan ya fito ya sa mafiya kyawu daga cikin kayansa wasu ma malamai suka ce sababbin kaya zai sa sannan ya fesa turare ya yi rawani sannan a fito da turaren wuta a ajiye a wajen darasin ana sa turaren wuta sannan ya zo zauna cikin nutsuwa yana ba da hadisin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi don me yasa ya yi wannan saboda girmama maganar wanda Allah maɗaukakin sarki ya turo da saƙo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama. Imam Malik ya kasance mutum ne mai ilimi tare da irin wannan ilimin da aka faɗa amma yana takatsantsan wajen fatawa. Yakan ce duk lokacin da aka yi min wata fatawa ko aka tambaye ni wani abu wani lokacin nakan shiga daki ne kuka saboda ina bujuro da kaina ga Allah madaukakin sarki kada na je na faɗa abin da ba haka Allah madaukakin sarki yake nufi ba. Ce kuka yake idan aka masa fatawa. Yake cewa duk mutumin da ya bada fatawa ta addini yace to ya halato da wuta da aljanna a gaban sa ga wuta ga aljanna idan ka fada abu to ya kasance abinda kake cewa kamar haka Allah madaukakin sarki yake so ai abin idan kai masa ƙarya ga wuta nan idan kuma gaskiya ka fada to ga aljanna yace to sannan sai ka amsa tambayar da aka yi ma ku kallafa mutum kamar Imam Malik amma zai amsa tambaya ta addini tsoron bada fatawar ta yake wato ina kwatanta wannan magana ta Imam Malik ne da dabi'a ko kuma halin da muke ciki a yanzu wanda zaka ga kowanne ɗaya daga cikin mu ya juye ya zama malami shi ma kowa mai fatawa ne kowa mai amsa tambaya ne a kasuwa ma da zarar wani ya dan jefa wata magana ta addini wanda zaka ga magana ce mai hatsari malamai ma sai sun tsaya sun yi takatsantsan wajen amsa ta amma wani yana gefe ya dora kafa ɗaya akan ɗaya yana shan shayi ko yana cin biredi kawai sai ya bada amsa sai ya cillo amsa ai kaza ne ba kaza bane shikenan wallahi ɗan uwa wannan abu ne mai hadari kwarai da gaske kun ji manyan malamai su Imam Malik abin da suke shi sai yake cewa laqad adraktu ahla alilm bi baladina yace na riski ma abuta ilimi a garin mu duk lokacin da aka tambaye ɗaya daga cikin su faka annamal mautu asrafa alaihi kai ka ce mutuwa ga tanan tazo masa ya ta dauke shi saboda yadda yake shiga tashin hankali ba wai shi ba ma manyan malaman garin sai yake bada labari duk lokacin da aka tambaye ɗaya daga cikin su me ya abu kaza na addini mutum sai ga hankalin sa ya tashi saboda fatawa tana da hatsari ɗan uwa ba komai za a tambaye ka kai ka bude baki ka faɗa ba abinda ka faɗa abinda kake cewa shine haka Allah ya ce haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kaga abu ne mai hatsari dole ne mu saba bakin malinzami idan ka san abu ka faɗa idan baka sani ba kar ka faɗa idan kana kokonto akan sa kada ka faɗa ka faɗa abin da ka sani kawai saboda fatawa abu ne mai hatsari malamai na gaske ma suna takatsantsan wajen bada ita bare mu da muke ga magari Allah madaukakin sarki ya yafe mana Imam Malik akwai lokacin da akai takakkiya daga wani gari Iraki ne ko ɗaya daga cikin garuruwan musulunci lokacin da sunan Imam Malik ya fantsama ko ina labarin sa ake ji a duniya saboda haka sai mutanen garin suka tattara fatawoyi wajen guda 48 wannan ya kawo tasa wannan ya kawo tasa aka hada fatawoyin aka tashi wasu ko wani mutum aka bashi guzuri aka ce to garin Madina yazo ya kawo Imam Malik waɗannan fatawoyi guda 48 ya bada amsa akan su musamman takanasta garin su aka taso shi dan yazo ya tambayi Imam Malik akan wannan fatawoyin guda 48 yazo dan Imam Malik bayan an masa iso ya faɗa abin da ya kawo shi Imam Malik ya fito ya zauna saboda haka ya fara bude fatawa yana karantawa fatawa ta farko shine kaza da kaza da kaza sai Imam Malik ya ce la adari ban sani ba ya bude fatawa ta biyu shine abu kaza da kaza da kaza Imam Malik ya ce la adari ban sani ba kai tsaye ba wani kwana kwana ban sani ba kawai a cikin fatawoyin nan guda 48 Imam Malik ya amsa guda 16 ne guda 32 bai amsa su ba 32 to shi dan aikin sai abin ya bashi mamaki yanzu Imam Malik din da ake ta fada a duniya shine za a bashi fatawoyi irin wannan ya ce bai san 32 daga ciki ba to yanzu inda jami'in ce mutanen garin sai idan ka je ka ga musu Imam Malik bai ce bai sani ba ba shikenan ba Imam Malik ya ce bai sani ba wannan yafi sauki sama da ƙarya ne wajen Allah madaukakin sarki shi ban san abin da zan ga masa ba amma ko ba gashi na ce la'adari ba yanzu ne Imam Malik wannan abin da aka ya rage masa daraja ya rage masa kima bar ma ƙara masa shi ne ɗaya daga cikin magabata yake cewa kaf magabata ban san mutumin da ya rike la'adari a matsayin hujja ba kamar Imam Malik shi sa duk malami duk ilimin sa to la'adari dole ne ya guzuranta saboda babu wanda ya kewaye kuma ya sani wani abin dole baka san shi ba to duk abin da baka san shi baka fito kai tsaye kai ka ce ban sani ba wannan ba kasawa bace ba kuma rage wani abu na cikin ilimin ka zai ba kuma rage maka kima da martaba zai ba to amma saboda shedan wani lokaci zaga mutun yana kokari koya ne sai ya kurda ya shiga ya fita ya bada amsan tabbayar da aka tambaye shi dan ka a ce ya gaza bai sani ba wallahi wannan ba karama hadari bane yan uwa idan mutane irin su Imam Malik su ce la adani to mu kuma waye mu waye ni waye wani wanda ba Imam Malik ba saboda Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa Imam Malik ya rubuta littafi na Muwatta wanda sananne littafi ne a wajen dukkanin daliban ilimi littafi ne da kushi sabon annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wanda Imam Shafi'i yake cewa bayan littafin Allah ban san littafin da yafi Muwatta Malik inganci ba to amma malamai suka ce ya faɗa haka ne lokacin babu sahihul Bukhari babu sahih Muslim shi sai ya faɗa haka amma yanzu Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fi Muwatta inganci ta fuskar hadisi amma Imam Malik ya tarau dan hadisi ne masu yawa a cikin littafin nasa na Muwatta dalilin da yasa ya isa masa Muwatta shine shi da kansa yake bayar da labari cewa wannan Muwatta din ta hannunsa ko kuma ta hannun mu yanzu sai da aka kai wa manya-manyan malaman Madina guda 70 kowanne nazari akan Muwatta kowanne ɗaya daga cikin su kuma yayi da cewa littafin ya dace ya shiga hannun mutane domin ya koyar da su addini yace shi sai ambaci littafin da Muwatta yace kullu ahadin minhum waqa'ani alayhi kullu ahadin minhum waqa'ani alayhi kowanne ɗaya daga cikin waɗannan malamai 70 din ya dace da ni akan littafin nan yayi shi sa sai samaituhu Muwatta shi sa sai na ambace shi da suna Muwatta Imam Malik ya fuskanci jarrabawa kamar yadda muka ambata jiya a hannun ɗaya daga cikin sarakuna na zamaninsa kamar yadda Ibn Abdul Barri ya hikaito a cikin littafin Sal Intiqa fi Fada'il al-A'immat al-Fuqaha Malam Albani yakan yawan yin hujja da shi a cikin littafin nan idan muka duba shafin da yake bayan wannan lamba ta ɗaya a ƙasa za ku ga ya sa Ibn Abdul Barri fi al-Intiqa fi Fada'il al-A'immat al-Fuqaha wannan littafi a cikin sa Ibn Abdul Barri ya kawo wannan kissar Imam Malik ya sabawa sarkin garin su bisa wata fatawa da sarkin garin ya bayar saboda haka Imam Malik aka neme janye wannan fatawar yace ba zai janye ba aka neme janye ki janyewa saboda haka aka sa aka kamo Imam Malik aka yi masa bulala aka dake shi duka sosai aka daki Imam Malik sosai da sosai har sai da ta kawo hannunsa ya sage shine lokacin da yazo zai salla ya kasa dora hannunsa na dama akan nahu a lokacin aka samu Imam Malik ya salla bai dora hannunsa na dama akan nahu ba bayan an gama salla kuma aka tambaye shi ya ba su dalili cewa ai dukan da aka yi masa ni hannunsa ya sage ko ya kage ba zai iya dago shi ya dora na dama akan nahu ba to Imam Malik kenan akwai maganganun malamai da yawa akan Imam Malik Imam al-Bukhari da Imam Abu Dawuda dukkanin su an hikaito magana daga gare su suna cewa mafi ingancin isnadi a cikin isnadai gaba daya shine isnadin da aka same shi daga Malik daga Nafi' daga Abdullahi dan Umar shine suke ce masa silsilatul dhahabiyya isnadin da yake na gol kenan ko na zinari silsilatul dhahabiyya an Malik an Nafi' an Ibn Umar Imam Shafi'i yake cewa ba da ban Imam Malik da Sufyan ibn Uyayna ba yace la dhahaba al-ilmu min al-Hijaz da ilimi ya gudu daga yankin Larabawa da an neme shi an rasa to amma Imam Malik da Sufyan ibn Uyayna su suka zama bangwaye da suka kare ilimi wajen tattara shi da karantar da shi da kuma yada shi Allah madaukakin sarki Imam Malik rahma ya kuma kara ya kuma ba mu ikon cin albarkacin abubuwan da suka bari na karatu to zamu ji kadan daga cikin abubuwan da Imam Malik ya faɗa Malik ce Malik ibn Anas rahimahullah Malik dan Anas Allah madaukakin sarki ya masa rahama wa amma al-Imam Malik bin Anas rahimahullah fa qala Malik ce amma Imam Malik dan Anas Allah masa rahama yace innama ana basharun ukhti wa usiba fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa al-kitabu wa sunna fa khuduhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitabu wa sunna fatrukuhu Imam Malik yace innama ana basharun kadai ni fa kusani mutun ne ukhti wa usiba nakan yi kuskure wani lokacin kamar yadda wani lokacin kuma nakan yi daidai saboda haka ka'ida ta dan adam take kullu ibnu adam khata'un dukkan wannan adam mai kuskure ne babu wannan adam da zai ce ya tsallake kuskure sai dai idan annabi ne daga cikin annabawan Allah da Allah madaukakin sarki ya bashi isma ya bashi tsaro da kariya to shi wannan Allah madaukakin sarki ya kare shi da kariyarsa ne amma dukkan wanda ba annabi ba tun daga kan sahabi na farko wanda ya fi kowa daraja sayyidina Abubakar Siddiq zuwa mutum na ƙarshe zai iya yin daidai a cikin maganganunsa da ayyukansa kamar yadda kuma zai iya yin mai kuskure a cikin maganganunsa da ayyukansa to haka ya kamata mu riƙa mu'amalanta juna duk girman malami duk darajarsa kada ka ɗauka ya zama wani ƙanin mala'ika ko ya siffanta da siffa irin ta mala'iku baya laifi a'a kamar yadda kake mutum shi ma haka yake mutum zai iya yin daidai zai iya kuskure wannan daidan zai iya yin sa a cikin karatu ko a cikin ilimin da yake bayarwa kamar yadda zai iya kuskure a cikin mai karatu ko ilimin da yake bayarwa haka nan kuma zai iya yin kuskure a cikin mu'amala ma ta yau da kullum yadda kowane ɗan adam yake yin kuskure haka shi ma zai iya yin kuskure za ka samu kowanne mutum sai ka samu gazawa a jikinsa kowanne ɗaya daga cikin mu inda za ka tsaya ka kalle shi kyam abubuwan da yake yi ne yau da kullum wallahi sai ka samu gazawa babu wanda za a ce ya cika 100% a cikin mu duka yawwa to abin da ya kamata shi ne sai ka mu'amalanci mutum da abubuwansa waɗanda suke masu kyau ku zama da shi lafiya wanda kuma suke marasa kyau fa sai ka masa nasiha idan za ka iya idan ba za ka iya ba ka masa addu'a Allah madaukakin sarki ya shirya da shi a kai shi kenan sai a zauna lafiya to amma ka gani ina da kuskure sai na koma gefe kuma ina aibata kuskuren wancan ko kuma ina ƙoƙarin kalato dole sai na faɗi kuskuren wancan to ni nawa fa ina fata an fahimta saboda haka abinda ya kamata shine kowa ya shigalci da nasa ni ne shigalci da nawa kai ma ka shigalci da naka saboda haka sai ne ƙoƙarin gyarawa kai ma ka ƙoƙarin gyarawa amma kullun idan ina hangona wani wallahi ba zan taɓa hangonawa ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka kasa zaman lafiya saboda kowane ɗaya daga cikin wani yake hangowa baya hango kansa ɗabi'a ce wacce kana da ita sosai amma kana hango ta wacce wane kaza ne da shi wane mai kaza ne wane mai kaza ne kai kuma ka manta kanka kai ma wasu suna cin a gefe kuma suna cewa kai ma mai kaza ne kai ma mai kaza ne su ma waɗancan ɗin suna wasu suna cin a gefe suna yi musu to kaga dole a samu matsala kenan Allah ya kyauta Imam Malik yake cewa ni dan adam ne nakan yi daidai nakan yi kuskure fanzuru fi ra'ayi saboda haka duk lokacin da na faɗi wata magana sai ku kalli abin da yake ra'ayi na ne mu duba da kai wace ra'ayin sa ba qur'ani ko hadisi ba idan qur'ani ko hadisi ne ra'ayin sa ne ba ra'ayin sa wannan sunan shi shari'a yace ku kalli abin da yake ra'ayi na ne fa kullu ma waffaqa alkitabu was sunna duk abin da yake ra'ayi na ne ya dace da littafin Allah ya dace da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Imam Malik yace fa khuduhu ku karbe shi ku yi aiki da shi wa kullu ma lam yuwafiq alkitab was sunna duk abinda ku bai dace da littafin Allah ba bai dace da sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Imam Malik da bakinsa da alƙalminsa mai albarka sai ya ce fatruku ku rabu da shi ku rabu da shi to kaga duk abinda Imam Malik ya faɗa a cikin mazhabarsa sai kasance ka duba ka samu wani hadisi kai a yanzu wanda yake ya saba wancan abin da Imam Malik to shi kansa Imam Malik din babu ruwansa da shi bare kai wancan abin da ya faɗa babu ruwansa da shi to ya kai kuma da kace dole sai ka bi saboda a wani zamani muke ciki akwai mutane daga cikin wasu daga cikin ahlus sunna wasu daga cikin bid'a wai suna gani cewa dole ne in dai abu a maliki yake dole sai na dauka an tafi ko da ya saba sunna wasu su ce ai Imam Malik ya ga wannan abun ko ya san da shi bai bi ba kai ta yaya aka san shi wanda zai min yi bayani akan sunna abu ne mai fadi sabai sun yaɗa gari kala kala ilimi ya barbazu ko ina da ina wasu daga cikin sunnonin sun zo su Imam Malik da sauran waɗannan limamai na shari'a wasu kuma ba su zo musu ba to sun riko da abin da suka sani ne sun yi aiki da shi sun karantar abin da ba sani ba fa ya yaɗu kuma bayan su to kai yanzu da yazo maka sani sai ka ce ba ka aiki da shi ba to kaga irin waɗannan maganganun su Imam Malik sun barantar da kansa ga dukkan wani wanda yake musu irin wannan roƙon Allah madaukakin sarki ya shirye da mu magana ta bi ta Imam Malik yace laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Malik yake faɗa cewa babu wani ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai yace illa wa yu'khadhu min qawlihi fa ce za a iya daukar maganarsa wacce ta dace wa yutraku za kuma iya bar magana sa wacce bata dace ba sai yace illa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ne duk magana sa dole ne ka dauka ka aiki da ita wa ma ataakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah yace ma malamai suka ce malamai larabci suka ce tana ɗaya daga cikin me lafzul umum abinda yake gamewa ma tana ɗaya daga cikin mubahamat duk ko menene shine abinda mata ke nuna ko menene ko mai kankanta sa ko mai yawan sa ko yayi maka dadi ko bai maka dadi ba ko ya dace da ra'ayinka ko ya saba ra'ayinka ma ata kuma rasulu duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi fa khuduhu kun ga khuduhu ku karbe shi kun ga wannan khudu wannan irin fi'ili ne fi'il al-amr alladhi yadullu ala al-wujub wanda abin da ke nuna mai wajibi dole ne wajibi ne sai ka dauka to haka umarni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake haka nan kuma wa ma nahakum abin da ya hane ku fantahu ku hanu to annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda shi shine sahibu shari'a amma banda shi kowane ne idan ya faɗi magana kamar yadda na faɗa jiya gurgurda ta ake auna ta ake da maganar sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ta dace to shikenan sai ya dauka idan kuma ta dace ba sai ya aje wancan kayan sa saboda komai girman mutum komai matsayin sa girman manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sama da girman sa sallallahu alaihi wasallam saboda haka kullun nake ƙara jan hankalin ƴan uwa ahlus sunna cewa da Allah mu daina jin kunyar yin abubuwa da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu daina jin nauyi galibi abinda muke cutuwa da shi kenan abu kaje kai karatu ba mu karatun da ba za ka aiki da shi ba kaje an ce abu kaza sunna ne manzon Allah ya ce manzon Allah ya aikata tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma saboda a garin ku ko ungoka ba ka ake ba sai ka rinka jin kunya sai ka rinka nokewa inda haka ne ba za a taba samun gyara ba ba za a taba samun gyara ba gyara ana samun sa ne da aiki ba a ce ka fito gadangadan kai ci za ka yi fada da mutane ko yaki da su ba amma alal kalle yadda mutum bai ji kunya zuwa ya bi bid'a ba kada ka ji kunya kai zo kai sunna idan mutum bai ji kunya ya zo ya abin da saba manzon Allah bane babu hadisi ko daya a kansa ba dan me zaka ji kunyar abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi magana da aiki saboda me abinda bashi da asali kwata-kwata mutum da karfin hali da karfin gwiwa yake aikata shi amma kuma ga abubuwan nan kai sun tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ya kunya kake ji me yasa kake jin kunya saboda ka a ce ka kawo rudani ko rikici mutumin da yazo da sabanin shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan shi ne zo da sabani shi ne zo da rikici ko abin da ya kamata ka saboda kai uwa gaskiya ina jin hankalin mu inda muna so mu kawo gyara mu kawo wani dan kore-koren revolution a duniyar sunna to wajibi ne kasance mana aiki da abin da muka karanta duk abin da ka karanta ta hanyar hikima kai kokari ka aiki da shi amma mai amfani ka je ka tattara abubuwa kuma ka aje a gefe maka aiki da su a sallah a azumi a duk wani abin da ya shafi ibadu na yau da kullum sai ku ga muna dar-dar da abin da ya shafi sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan magana ta Imam Malik kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa ta shahara ne a harshen Imam Malik to amma wanda ya fara faɗin ta shine Abdullahi dan Abbas da kuma almajiransa Mujahid waɗannan su aka fara samun magana daga wajen su daga baya kuma Imam Malik shi ma ya samu magana daga wajen su wasu daga cikin malamai irin su Imam Shafi'i ko kuma irin su Imam Ahmad dan Hanbal su ma sun cigaba da faɗan magana irin wannan magana ta ƙarshe wacce za mu karanta daga cikin maganganun Imam Malik yace qala ibn Wahhab ɗaya daga cikin manyan almajiran Imam Malik shine Abdullahi dan Wahhab shine yake cewa sami'tu malikan su'ila an takhlili asabi'ir rajlaini fil wudu'i yace naji Imam Malik an tambaye shi game da algafar ta malam menene hukuncin tsatsefe ɗan yatsun kafa a cikin alwala tambaya ce aka yi Imam Malik ita fa qala sai Imam Malik yace laysa zalika ala nasi wannan ba dole bane akan mutane ba sai an yi ba Imam Malik sai kora abin qala Abdullahi bin Wahhab yake cewa fatarattuhu hatta khaffa an-nasu sai na rabu da Imam Malik ya ci gaba da bada karatu har sai da mutane suka ragu mutane suka yi sauki a wajen Imam Malik fa qultu lahu yace sai na matsa kusa da shi sai na ce indana fi zalika sunnatun yace Allah gafarta malam wannan abin da ka kore fa mu muna da sunna akan sa muna da hadisi da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan sa yawa fa qala sai imam malik ya ce ma hiya mecece sunnar kawo abinda ya kamata kenan kawai da man yaji qultu abdullah bin wahab yace sai nace haddathana al-layth bin sa'd kun ji ba sai fara kawo isnadi yace layth bin sa'd ya bani hadisi wa ibn lahi'a da ibn lahi'a al-qadi wa amr bin al-harith da amr al-harith an yazid ibn amr al-mu'afiri daga yazid dan amr al-mu'afiri yace an abi abdurrahman al-hubali an al-mustawrid bin shaddad al-qurashi qala ya koro hadisin sa har zuwa kan sahabin da ya rawaito hadisi sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadluku bi khinsarihi ma bayna asabi'i rijlaihi sabin yake cewa naga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsatsefe da dan yatsan sa khinsar shine wannan dan karamin na farko kenan dan karamin wanda yafi kowa kankanta yace to naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsatsefe tsakankanin yan yatsan kafarsa da shi tunda imam malik kuma yaji hadisi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waccan fatuwar ta safa shikenan sai a rabu da ita bari ku ji fa qala sai imam malik ya ce inna hadha al-haditha hasanun yace hakika wannan hadisi mai kyau ne injuwa yaji imam malik yace wa ma sami'tu bihi qatt yace kuma ikon Allah ban taba jin sa ba imam malik ba yace bai taba jin wannan hadisi sai a wajen wa dalibin sa yan kuwa kullu yadda abin yake yace illa sa'a sai yanzu naji shi thumma sami'tuhu ba'da zalika yus'alu fa ya'muru bi takhlil al-aswabi abdullahi dan wabe yace daga lokacin kuma sai naji ana tambayi imam malik wata tambaya ta daban ba waccan ba game da hukuncin da ya tsatsafe yan yatsu sai naji imam malik yana bada fatawa da cewa ya halatta ai ba shikenan ba yawa to wannan shine abin da ya kamata yan uwa wannan shine abin da ya kamata ni shari'ar nan ba tawa bace kai ma ba taka bace dukkanin ba tawa bace shari'a ta waye ta Allah ce Allah madaukakin sarki shi yake da iko da zai tsara yadda ya ga dama a shari'ar nan Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karantar da komai babu abin da manzon Allah ya rike ya yi wa rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafal fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas duk komai manzon Allah ya isar sahabbai sun rawaito sun koyar da na kasan su abin ya iso zuwa gare mu saboda Allah kai me kake jira an gama maka komai aiki kawai zaka yi da shi amma saboda Allah saboda tsaban taurin kai irin namu aikin ma sai ka ce ba zaka yi ba aikin ma abiya an sauƙaƙe maka shi yanzu abin daɗi shine duk wani hadisi ma da ka sani ya inganta ko bai inganta malamai sun gama aiki akan sa sun tace shi kai fa kawai abin da ya rage shine ka dauka kai aiki ka karanta da wajen neman hadisi ma da ya inganta ko bai inganta ba karamin wahala ake sha ba saboda duk babu wannan aikin sai ka tantance a cikin mazajen da suka rawaito hadisin waye wane aina yake ba wai zuwa ka duba sunansa ba zuwa ka gane waye shi amma yanzu komai gashi na an maka yanzu ku duba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani littattafai ya tara wannan silsila din nasa guda biyu da dha'ifa da sahiha littattafai ne kowa ya tara su akan duk hadisan da suka inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi wannan kuma ya tara duk hadisan da basu inganta ba da kuma wanda suke hadisan ƙarya sannan ya dauki Abu Dawuda yayi sahihin sa da dha'ifin sa ya dauki tirmidhi haka dai yayi musu ba sannan ga kutubut takhrijat da malamai suke ta yi da yawa hadisai sai a dauka a ce wannan hadisin ya inganta wanda bai inganta ba kai babban abin da kake bukata shine a ce maka wannan ya inganta wanda bai inganta ba kai aiki da shi amma duk da haka sai ga hadisi ya inganta mutane suna inkari saboda ta'assubancin mazhabi ko kuma san zuciya Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ɗan uwa na gani ana ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu tashi a Imam Shafi'i insha Allah ta'ala na'am na'am a'a ba sai rayuwa da shi ba sai rayuwa da shi na'am abin da ya shafi na'am 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 Allah ne shi wani tofa abin da yake cewa shine wai ina ji da na kawo kissa Imam Malik ne da aka dake shi kasa rungumi hannunsa shine yake cewa yaji wani malami yana cewa Imam Malik bai yadda da rungumi hannu ba to wannan wallahi wa rabbil ka'aba wallahi wa rabbil ka'aba kaje ne maka rantsuwa ba zai iya kawo maka hujja koda rabin layi ba a cikin kowane littafi daga cikin littafin addini wallahi babu wannan maganar to taya za a aikace Imam Malik bai dadarin kuma no bayan ya rawaito hadisi a cikin muwatta wannan muwatta din da nake bayani akan ta akwai hadisin da yake bayani akan cewa Imam Malik ya rawaito shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe ne cewa Allah madaukakin sarki ya koya wa annabawa sallah sannan kuma da ya koya mu sallah kowanne ya koya masa sallah ne da rungumi hannunsa ma'ana rungumi hannu ba ma mu kada muke ba sauran annabawa su ma haka suke sallar su taya za Imam Malik ya rawaito wannan hadisi sannan kuma ya koma gefe ce bai halatta ba ai babu hadisi wallahi ko da hadisin ƙarya ba wai hadisi ma mai rauni ba da'ifi mawdu'i da yake cewa annabi ya yi sallah bai hannunsa a sake wallahi babu shi duk wanda isa ya kawo wannan tahaddi ne nayi shi duk wanda isa ya kawo ko da hadisin ƙarya da yace annabi ya yi sallah ya saki hannu wallahi babu shi kwata kwata to kai me yasa kake sakin hannu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayi abu yayi abu kaki ko da ba wajibi bane to me yasa baka irin annabin ba shi kyamasan da annabi kake kome wannan akwai taurin kai a ciki sai maka annabi ya baka ce ba za ka yi ba saboda Allah saboda san zuciya wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya shirye da abu na ƙarshe akwai sanarwar daurin aure da za a gabatar insha Allah ta'ala akwai ɗaya daga cikin yan uwa da suke hidima ga wannan masallaci shine Adnan za a yi daurin auren ranar Asabar mai zuwa ƙarfe 11 na safe a kofar gidan mai unguwa insha Allah ta'ala muna fata Allah ya sanya albarka a wannan aure Allah kuma ya bada ikon zuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته